Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu rama jamhurin Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu. Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a internet ta internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 14 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da abokiyar aiki na Amina Buhari Auna da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC kai tsaye muke gabatar muku da shirin namu. Idan muka shiga cikin shirin, za ku ji cewar an yi bikin yaye wasu masu tada ƙayar baya wadda suka ci gajiyar shirin gwamnatin tarayya na yi musu ahuwa. Sai idan kuma muka shiga cikin sauran rahotannin namu batun wutar lantarki a Najeriya da take ta daukan takaddama bayan wani rahoto da ya bayyana da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya na kashe zunzurutun makudan kuɗaɗe. Wata akan haka kuma za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin wai kuna ko ganin cewar kun gamsu da ayyukan da gwamnati ke cewa tana yi musamman a wajen samar da wutar lantarki? Lambar dai kamar kullun ita ce alama tarawa 1-202-205-5-6-5-5. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Sauraron mu, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau Litinin cewa zai kakaba wa Turkiyya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai kan mayakan Kurdawa a Siriya, amma kuma ya kare matakin da ya dauka na janye sojojin Amurka da suke haɗin gwiwa da Kurdawa a yaki da IS. Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shin mutane suna tunanin mu je yaƙi da Turkiyya wacce mamba ce ta NATO? Yace lalle yaƙi-yaƙen da suka ƙi cinyewa za su zo ƙarshe. Yace mutanen da suka jefa mu cikin wannan ƙangi a gabas ta tsakiya ne suka fi so mu ci gaba da zama a wurin. Yace akwai yuwar mayakan Kurdawan za su saki wasu 'yan ƙungiyar IS da ke gidajen kurkuku a wani yunkurin saka mu cikin wannan batu. Amma shugaban na Amurka ya ce Turkiyya ko kuma sauran ƙasashen Turai inda galibin mutanen suka fito za su iya sake kama su. Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa yana nan yana aiki tare da shugabannin majalisun tarayya ciki har da 'yan Democrat masu adawa akan batun kakabawa Ankara takunkuman tattalin arziki. Wata tsohuwar hadimar shugaban Amurka Donald Trump a kan harkokin Rasha da Turai yau Litinin ta ba da bahasi a asirance akan bincike da ke iya kai ga tsige shugaban kansa, inda ta yi ƙarin haske akan korar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovitch a cikin watan Mayu. Ya zuwa watan Yuli da ta bar fadar White House, Fiona Hills ita ce babban darakta a harkokin Turai da Rasha akan tsarin Trump na tsaron cikin gida. Tana da kuma masaniya game da shirye-shiryen bayan fage akan harkokin wajen Amurka. Lauyanta Leo Volonsky yana kwamitin sha'anin tattara bayanan sirri na majalisar wakilai ne wanda suka bata sammaci, tana kuma shirin amsa tambayoyi da aka mata. A makon da ya gabata, Yanovich, jami'ar diplomasiya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ta faɗa wa 'yan majalisar cewa Trump ya kore ta bakin aiki ne bisa zargi mara tushe na ƙarya. Biyo bayan caccakar da lauyan Trump kuma tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya yi mata. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar India ta mayar da kimanin mutane miliyan 4 wato kasar India ta mayar wa kimanin mutane miliyan 4 layukan wayoyin su a yankin Kashmir na India a yau Litinin wani matakin maido da zaman lafiya a yankin bayan shafa makonni 10 da New Delhi ta rage wa yankin ikon cin gashin kai kana ta tabbatar da tsaro a kanta ta kuma katse sha'anin sadarwa a yankin ko da yake dawo da layukan wayoyi sauki ne ga masu zaune a yankin sai dai har ila yau ana shakka abubuwa za su koma yadda suke a nan Kashmir wanda hanyoyinsa da kuma kasuwanninsu suka wato hanyoyinsa da kuma kasuwanni suka yi fayo babu jama'a abinda wasu suka kwatanta da kin amincewa da ayyukan New Delhi Wani mai gidan otal a Kashmir, Wasim Chaya, yana cikin miliyoyin mutane da suke farin cikin maido musu da layukan wayoyinsu. Yana mai cewa ina matukar farin ciki a yau. Yace na riga na amsa kuma nayi kira sau 6. Kimanin layukan wayoyin hannu miliyan 2 ba a riga an hada su ba. Kana ana ci gaba da rufe internet.
Fage da Amina Buhari Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Idan muka shiga babin rahotannin namu kuwa za ku ji cewar gwamnatin Najeriya na ci gaba da gudanar da shirinta na yi ma 'yan matasa matsayin tsagiran nan na kudancin Najeriya ahuwa. Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana wani rahoto dangane da wannan ahuwar.
Ayin bikin yayi matasa masu ta da kayar baya da aka yi wa afuwa a jihar Ondo da yake jawabi a wajen bikin mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara na musamman a game da yankin Niger Delta kuma coordinator shirin afuwar shugaban kasa Professor Charles Dukubo ya ce za a taimakawa matasan masu ta da kayar baya da aka yi wa afuwa kuma aka ba su horo Professor Charles Dukubo yace bayan wannan horon da aka baiwa matasan gwamnati za ta taimaka musu don su dogara da kawunan su ya buƙaci matasan da su yi amfani da ababen da sun ka koya don ciyar da ƙasa da al'umma a gaba kuma su zama masu alfanu ga al'ummar ta yadda za su zama a cikin al'ummar gwamnan jihar Ondo Oluwarotimi Akeredolu wanda mai bashi shawara na musamman akan Niger Delta Mr. Oyin Alabi kan yau wakilta ya ce shirin afuwar ga matasan shine tubalin samar da zaman lafiya a cikin jama'ar da ke lardin kuma afuwar ta rage aikata laifuffuka a yankin daya daga cikin waɗanda aka yayan mai suna Glowing Allen ya buƙaci takwarorinsa da na sami horon da su zama yan ƙasa na gari don horon ya amfane su matasan dai an horar da su ne a game da gyaran mota carpenter gine-gine dinkin tufafi da dai sauransu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya inya da ke ba bazan iya kwatance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani
to gaida sarkin yaki Hassan Umar Tambuwal Sai batun wutar lantarki a Najeriya da aka kwashe shekaru ana gafara sa amma ko kaho bai bayyana ba. Wani rahoto da ke bayyana da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya tun daga shekarar 1990 zuwa yau ta kashe fiye da naira triliyan 5.8 don gyara wutar lantarki a Najeriya. Amma masana na ganin cewar akwai sauran rina a kaba muddin ba za a gaya ma juna gaskiya ba. Lalle hakan Alhaji Yusha'u Aliyu mai sharhi a harkokin kasuwanci da harkokin yau da kullun ya muna ƙarin haske
Sannan tarki da a cikin abokin duniya wanda yake digital economy ne wato suna abokin wanda yake tafiya da kai tsaye to rashin wutan lantarki yana kawo cikas yana kuma hana ci gaba sannan kuma yana hana jami'ai samun kuɗi sannan kuma yana kashe al'umma yana samar da rashin aiki sannan kuma yana haifar da fitintunu waɗanda ya shafi tattalin arziki to amma shi ita gwamnati duk waɗannan kuɗaɗe da aka kashe na tsawon shekaru 20 ya ta'allaka ne da kusan kashi 60 cikin 100 na waɗannan kuɗaɗe, kuɗaɗe ne da cin hanci da rikewa, waɗanda an ware kuɗaɗen kuma ba a yi amfani da kuɗaɗen ba, kuma an yi bincike kuma an gano, sannan kuma ba a yi amfani da binciken ba. Haka kuma duk irin wutar da za a sayar an sace fasalin kamfanin wanda yana da kyau, amma ba a ba kamfanin da ya dace su dokar lantarkin ba. Haka kuma irin jarin da aka bukata da irin kwarewar da ake bukata domin waɗannan kamfanin su tafi da wutar lantarki ba a same shi ba, saboda an sa shawarar an kuma sa cin hanci da rashin a cikin ta.
To ana iya cewa kenan duk wannan ikirari da ita wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari take yi na yaƙi da cin hanci da rashawa, ana iya cewa kenan har wa zuwa yau ita ma bata yi wani katabus game da tattalin arzikin Najeriya ba kenan, musamman a bangaren wutar lantarki?
To za a iya cewa haka ne, tunda a yanzu aka duka kamfanonin nan ba wanda ba kamfanin da bai saba alƙawarin da ya yi na samar da wutar lantarki da kuma kyautata wutar lantarkin ba. Na kenan, na biyu kuma abubuwan da ake sama, ni yau ɗin nan da nake maka magana a matsayina a wurina, muna ta fafutuka ne wanda za a yi a samu transformer wanda bai zama matsala ba. To kaga kuwa inda lokacin da mutane kasa ya kasance suna siyan kayayyakin da kamfani ya kamata ya siya, suke kuma aikace-aikace, sannan kuma hukumomin gwamnati manya-manya an tsora ma talakawa su sai mita, an tsora ma talakawa su ce wannan sannan gwamnati ba ta yi magani waɗannan abubuwan ba, sannan kuma ana kallo gwamnati ta da ta iya biyan 30,000 a matsayin ƙarancin albashi ba, sannan kuma bayan ba ta iya biya ba amma ana ba talakawa kuɗaɗen wutar lantarki da ya kai 30,000 a wata wanda ba a samar da wutar. To kaga za a ce ba a yaƙi da cansu da rashawa a wannan ɓangaren.
Idan aka yi la'akari da irin kuɗaɗen da aka ce an kashe a fannin wutar lantarki sama da ₦5.8 trillion, ana iya cewa kenan abubuwa koko tattalin arzikin Najeriya ya shiga wani hali kenan, koko an rasa waɗansu riba da ƙasar Najeriya za ta ci kenan fiye da wannan adadin kuɗin, koko sun kai ƙasa da wannan kuɗin, za a iya cewa.
Eto asaran da kai wannan kudade ne kawai da aka kace ₦5 trillion, idan ka dauka asaran da aka yi na kudaden da aka sa, to kuma asaran da aka yi na rashin wutan fa, idan za a yi kiyasi sai ya ninka wannan su 10 asaran da tattalin arzikin ya yi. To kaga kenan bayan da za a yi sai asaran ₦1 trillion a cikin shekaru 20 su 10 da ke tattalin arzikin ka bai girma ba, saboda kullum ita wutar lantarkin nan ta fi taimakon mai nika. Bayan ita suke taimakon mai nika, ita suke taimakon mai aiki, bayan ita suke taimakon mai aiki, ita suke taimakon manya-manyan kamfanoni. To kamfanoni sun koma siyan gas ɗin nan, kuma saboda tsadar shi kayayyaki sun yi tsada, talakawa ba su iya siyan kayayyakin, kamfanonin kuma yanzu sun rufe saboda ba a yi wanda zai iya siyan kayan su da irin tsadar da suke da shi. Na kaga ashe hasarorin yana da ɓangarori da dama, kuma in aka ci gaba da samun wannan hasarori, to kaga tattalin arzikin ƙasa duk yunƙurin da za a yi a gina shi a cikin shekara 20 ko shekara 30 in ba wannan wutar zai zama kamar mafarki ne kawai.
Mu ba ta da mu fi ani a kata bi ka na mai ɗaki da Musa.
A gaida Yushau Aliyu, wani mai sharhi akan harkar tattalin arzikin ƙasa. Masu sauraro, akan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wai kuwa kuna samun wutar lantarki a yankunanku? Duk kuwa da zunzurutun kuɗaɗe da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta kashe, koko tana kashewa a fannin wutar lantarki? Amma kamin nan bari mu shakata da wannan. na ga Amina da Julu kuma dai kuna ta dan kada kai wannan wakar dai ko dai ta muku dadi ne dai. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Oh, mun samu kiran na farko daga Jamhuriyar Niger. Wa muke da shi a Jamhuriyar Niger?
Kuna tare da Abdu Kasko daga unguwar Wadatawa, Jamhuriyar Niger.
To Mal Abdu Kasko, muna jin ka.
Ina da zan badawa kamar yadda mun kaji a bisa ga tsarin kudin da gwamnatin Najeriya ta kashe bisa ga gaskiya. To mu lalle alhamdulillah mun mun yaba bisa ga wannan tsari da gwamnatin Najeriya ta yi. Abin da yasa mun kaci haka na mu nan Niger mun ji daɗi sosai tunda mun wutan Najeriya kuma muna fata a samu a ƙara fannin wuta saboda da ita ce muke unhwani kenan duk abin.
To Abdu Kasko, kai kana magana cewar ku kuna samun wuta a nan baya ga su waɗanda suke baku wutar su ba sa samu, su me zaka ce dangane da su kuma halin da suke ciki?
To muna fata su ma a samu a ɗauki matakan da za a daɗi a bunƙasa wannan wuta tamu ke ci zama ta wutan nan da za a sa tsakaninmu da su kenan a daidaita ko daidai saboda muke aiki kenan. Yi an yi kyawu daɗinmu ne mu duka gaba ɗaya ko ba haka ba?
To mun gode Mala Abdu, bari mu koma Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna?
Kuna tare da Muhammad Abdullahi daga Samunaka.
To Mala Muhammad, muna jin ka.
Wallahi dai a nan dai gaskiya an ce dai wutan baya zuwa a lokacin da ake sun kaga mu wanda muke ba da Nijar wutan, amma mu ma a nan wutan baya ishe mu. Muna son gwamnati ya ɗan taimaka ɗan gyara wutan yadda ko ina ya zamanto ana amfani da shi a Najeriya.
To ba ku gamsu da waɗannan zunzurutun kuɗaɗe da ake cewa an kashe ba kenan?
To an kashe kuɗin amma gaskiya mu ba mu gan aiki wuta ya ba mu yanda muke so.
To mun gode, bari mu tafi jihar Taraba. Wa muke da shi a Taraba?
Kana magana da Aliyu Muhammad.
To Mala Aliyu, ka ɗan kashe rediyon ka. To muna jin ka yanzu.
Abinda ake magana a kan wutan NEPA,
eh,
akwai waɗanda ake ƙirƙiro waɗannan kuɗaɗen da aka kashe ɗin ai aiki da shi din da an gano su ana sane da su. Me ya kamata ba za a kamo su a hukunta su doka ta yi aiki a kansu a ƙwato wannan kuɗin a ci gaba da inganta wutan ba? Ita ce kawai abin da ya cancanta a yi tunda an gano su, an gano waɗanda suka ɗebi wannan maƙudan kuɗaɗen ɗin. Ya kamata a ce doka ta yi aiki a kansu.
Tabaran mu tafi jihar Jigawa. Muke da shi a Jigawa?
Ana magana da Musa mai lamba sabuwar jihar wata a Jigawa.
To Malam Musa, muna jin ka.
Batun wuta ai mun jima da gafara sabu mu raka ruwa. Sabon ministan nan ma yake ba wutar mamba da kawai a baki yake faɗa. Amma a tafi ko gudun ma ba yare ba.
To kana nufin kenan Malam Musa ka ce waɗannan zunzurutun maƙudan kuɗaɗen ku har yanzu ba ku ga wutar ba kenan?
Wallahi ba mu ga amfanin sa ba. Kuma ni na tambayar ku, na shigo zan iya fifi yake na yanzu. Ya kamata ya dawo kullum wanda suka ci kusan wutar ne wannan tun 2000 zuwa yau domin a hukunta.
To mun gode Malam Musa, bari mu tafi jihar Jigawa. Jihar Nasarawa. To jihar Nasarawa muke da shi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke magana?
Sunana Isu Maji.
To Mala Isu, muna jinka.
Daga lafiya.
To muna jinka.
To alhamdulillah na yi farin ciki na same ku yau.
To mu ma muna farin ciki da saduwa da kai anan.
Gaskiya abubuwa irin na harkokin yau na Najeriya to sai a hankali.
Eh.
In ka lura kan magana harkokin wuta na Najeriya to in mamu an dai gwamnati ba ta kula ba za ta yi abubuwa irin na da.
Eh.
Za a ce goma na da da ne yanzu.
To.
Saboda maganar wutan nan gaba ɗaya har yanzu irin na jiya ne ba dama-dama.
To. Duk wannan zunzurutun kuɗaɗen kana da bin kenan.
Kuɗaɗen ana ce an kashe to an kashe a gwamnatin a wannan lokaci shekara hudu da ya faru ya zo nan da kuma wanda muna cikin nan ya kamata Buhari yi kokari a duk wasu abubuwan yana faruwa na baya da da. Ya kasance wannan lokaci ba sani shi ba shi ne gyara na gaskiya kenan.
To mun gode Allah ya sa sakon ya kai gare su. Bari mu tafi Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna?
Kuna tare da Abdullahi Muhammad Tela a fakarar da hayin banki Kaduna Najeriya.
To Malam Abdullahi muna jin ka.
To alala hakika maganar wutar lantarki a Najeriya al'amarin mu dai sai dai addu'a.
Eh.
Wallahi tallahi gwamnatin Najeriya duk irin kudaden da ake warewa akan maganar wutar lantarki waɗansu ne suke yin wakatika tashi da kuɗin ba a yi komai. Yanzu a nan Kaduna bari in baka wani labari. Lokacin da ministan wutar lantarki ya kawo ziyara jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kwanan su biyu a Kaduna, wallahi tallahi kwana biyun nan da ya yi wutar lantarki ko girgiza ba ta yi a Kaduna ba kwana biyun nan cur. Muna da wutar lantarki.
To baka ganin
Kaduna ko ba Abuja.
To baka ganin
ba a gidan jiya.
To Malam Abdullahi baka ganin su kila ba su da masaniyar ana dauke wutan nan ne su manyan.
A suna da masaniya ai kullum muna koke-koke a gidajen rediyo da kafafen jaridu kullum muna koke-koke. Sannan kuma akwai wani abu da nake so ka fahimta. A duk duniya ba inda ake cikin cinikin generator na tare da wutar lantarki a Najeriya. Saboda me masu kamfanonin janareto din nan su suke ba su cin hanci domin wuta ta lalace.
To Allah ya kyauta bari mu muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Dr. Yusuf Aliyu Arande barka da lasariya.
To barka ka dai Malam Murtala.
To sunana Murtala Allah ya kiran ku da garin Gasa a Kano tarihin Najeriya.
To muna jin ka.
To dakta abun yana ba mu mamaki ko wannan sako bai zo dan mai girma shugaban kasa ne kaga kwanaki dan daura sun ce ranka ya tafi ran da kazo gida kaman da wuta kazo kana barin daura wuta ana barin daura haka Kaduna yake faruwa wai kuma sannan wai mun kira tsammani wai ina kudaden da aka turo amma wai fasho la ne wannan sabon minista ya ce tatsuniya din maganar da wai ina miliyoyin dalolin da ake wada tun da suka hawo mulki wannan jam'iyya ya kamata ba na EFCC sun kamo shi a idani ko muna gidan da girma shugaban kasa da babban murya sauran da muke masa ba mu san a samu akashi dan kar tariya maimaita kansa ya kamata ya kira shi ya kawo wannan kudade ya sauke shi a minista da cancanta ba dan muna cikin duhu ne yanzu da nake da kare gona da wuta kwana uku sai dai inje in sa charge a jan waiwai da sauransu ya kamata dai a sa abun da za a tashi lafiya.
To Malam Murtala wannan abun gaba ɗaya a cikin jihar ta Kaduna ne ko a yankin ku ne kawai?
Ai kusan kowanne yanki ina gawa da tayi su aliwa ne kowa ka kira ba wuta kowa ka kira gefe ko a baku wuta awa ɗaya wata ma aka kawo mana Kaduna wai ita Hajiya wai Sasu Adu wai ita ne ɗauke wuta wai Sasu Adu.
To Allah ya kyauta ya kamu da zamu ɗauka kenan yanzu. Masu sauraro muna dai godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa gobe ma rana ce sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu kai tsaye ke cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shirin labaran wasanni. Kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagles suna tashan yabo da jinjinawa bayan nasarar da suka yi na samun yin changers ko kunnin doki da kasar Brazil inda suka ci juna 1-1 a wasan da suka yi na sada zumunci a babban filin wasa na kasar Singapore. A wurin mutane da yawa idan ka yi kunnin doki da Brazil kuma ka yi nasara ne ba wai an shaka ba. Super Eagles dai su suka ma fara cin Brazil din a wannan kwallon da suka yi inda Aribo dan kwallon Glasgow Rangers ya fara ciwa Najeriya cin ta na farko a minti na 35 daga baya Casemiro na Brazil ya rama musu. haka zalika yadda Najeriya ta yi da Brazil haka ita ma Senegal suka yi da Brazil din a ranar Alhamis da ta wuce inda su cin ma suka yi kunin dokin cin juna 1-1 a wannan wasannin da suke na sada zumunci a Singapore. Wannan sakamako yana nufin wannan shine karo na hudu da ke Brazil take kwallo ta kuma kasa samun nasara a gasar sada zumuncin da take da wannan kasashen Afirka. To halin yanzu mun samu labarin cewa Thomas Danabi ya aje aikinsa na zama kocin kungiyar kwallon kafa ta Super Falcons ta mata ta Najeriya kenan, duk da cewa har yanzu akwai shekara ɗaya kafin kwantaraginsa ta kare. Shi da wannan dan kasar Sweden din shekaru 60 da haihuwa ya janye kansa daga halartar ma wasanni biyu na ƙarshe da Super Falcons suka yi saboda rikici da gardama da jajjan da ke gudana tsakanin shi da hukumar kwallon kafa ta Najeriya. Ha kuma ya ki halarci tarurruka wanda ministan wasanni Sunday Dare ya shirya domin a sulhu. Wani rahoto da BBC Sports suka bada ya nuna cewa wasiƙar ajiye aikin da shi Danabi din ya rubuta ta nuna cewa yana korafe-korafe da dama da suka hada da cewa ba a biyansa albashi hatta gidan zama ma a hana shi bayarwa. Kamata ya dai a ci kwantaraginsa ba za ta kare ba sai bayan Najeriya ta halarci wasannin Olympics na Tokyo a cikin shekarar 2020 baɗi kenan. To amma a ƙarƙashin wannan kocin Najeriya ta samu nasarori da dama da suka hada da cewa shi Danabi din ya taimaka ya kai 'yan kwallon na mata na Najeriya sun kai ga rukunin wasan quarter final a wasan cin kofin duniya da aka yi a Faransa, sannan kuma ya taimaka musu suka ci wasan kofin Afirka na mata wato Nations Cup. Ba da bayan haka shi ya yi musu jagoranci suka lashe kofin farko na WAFU wato na kasashen Afirka ta yamma a shekarar 2018. Shi dai Danabi shi ne kocin farko ɗan ƙasar waje da aka baiwa jagorancin wannan kungiya ta kwallon kafa ta matan Najeriya. To ga shi bari mu kammala da gaya muku cewa kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta samu sabon koci wanda kuma ba wani bane illa Rudy Garcia, mutumin nan da ya taba zama kocin kungiyoyin wasanni na Olympique de Marseille da kuma AS Roma. Shirye Garcia dan shekaru 55 da haihuwa shi ne zai mai gurbin tsohon kocin su Lyon din wato dan Brazil din nan Silvino wanda aka kore shi daga aiki a makon jiya bayan da ita Lyon din ta kasa cin kofin na League 1 a wasanni biyu da suka yi cikin wannan kakar. To jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga Washington mun bar ku lafiya.
To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da wannan labari a takaice, yanzu kuma mun saurare za mu kawo muku labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau Litinin cewa zai kakabawa Turkiya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai a kan mayakan Kurdawa a Siriya, amma kuma ya kare matakin da ya dauka na janye sojojin Amurka da suke haɗin gwiwa da Kurdawan a yaki da IS. Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shin mutane suna tunanin mu je yaki da Turkiya wacce bamba ce ta NATO? Wata tsohuwar hadimar shugaban Amurka Donald Trump a kan harkokin Rasha da Turai yau Litinin ta ba da bahasi a asirance akan binciken da ke iya kai ga tsige shugaban kansa, inda ta yi ƙarin haske a kan korar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovitch a cikin watan Mayu.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aminu Buhari Auna da kuma wadda ta haɗa mana shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. Greg Bounce, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Assalamu.